الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana daren alhamis ne da dubi da daren 27 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shekara 1433 dubi da 21 ga watan disamba shekara ta 2011. wannan shine takardar biyar daga cikin goran goyon karatu tukan littafin al-imam an-nasa'i mai suna al-mujtaba ko as-sunan as-sughra wanda idan jama'a musulman ta har yanzu muna cikin kitabu tahara muna kuma tattaunawa dangane da babu rukhsati fi siwaki bil ashiyi lis sa'im, babin da ke bayani akan an yi sassauci da mai azumi da yamma ya ainihin wato ya asiyaki. Ma'ana wannan babu kamar da muka bayyana tun a farko baya nufin cewa da an yi tsanani yanzu aka dawo ainihin aka yi sassauci. Inna abinda babu yake nufi shine asali a cikin shari'ar musulunci ba a taɓa ƙuntatawa ba, ba a taɓa hanawa ba dangane da yin ainihin wato asuwaki bayan rana ta yi zawali da mai azumi. Inna ma wasu malamai ne da fahimta su kaɗai suka ainihin ce makaruhi ne. Daga cikin waɗannan malamai akwai mabiya mazhabin Shafi'iyya wanda yake a farko-farkon karatun da ya gabata don mun tattauna wannan mas'ala. Al-Imam Abu Abdurrahman أحمد ابن شعيب النسائي الله مرأك كن سرطية جافر تامشي يكا أمنا أيضا حديثي بجمال منشي الإمام قتوبة ابن سعيد غفاك مرأنا تامنا أن حديثي فأنا إن شاء الله تعالى سمت لورد كتونا. رحم النسائي أخبرنا قتوبة ابن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث بدا أبو هريرة عليك مرد بيان وجبات عند مكبوبي أي طيبا ينطى تتم على من أينه واتو إسناد كما الإمام الأعرج فأبو الزناد مكي تاري ينسو بشي إمام مالك. أبو هريرة الله مرد كين سلسة آلا مش يردائي للا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه لولا أن أشق على أمتي بعد أن كرأت أنت فاوى الأمة تابع لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة بنا أمر كيس دون أسواكي أو من قوة صلى. وما حديثي كمودة مكبينة ما دجتكم حديثا دع الإمام النسائي يكيب أقرم تبت من دهجة سيرة tun da har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba dan kai ya tsananta ba, ba ya yi umarni da yin aswaki a wurin kowace sallah. Kaga nan yanzu ya hada da sallar asar, ya hada da sallar azhar asar, ya hada da sallar asar, ya hada da sallar magriba. Waɗannan salloli su ne sallolin yamma. Anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai nuna cewa ba za a yi aswaki a sallolin da ake ba rana ta yi zawali. Da wannan ne Imam an-Nasa'i a cikin taushin basira shi yake kokarin kafa mana hujja da wannan hadisi akan cewa lokacin duka musulmi ya sauka garin shi zai iya yin ainihin aswaki. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mun tattauna wasu masaloli waɗanda daga cikin su shine wannan hadisi yana nuna cewa sunna ce mustahabbiya yin aswaki a salloli na farillai da salloli na nafilsu, ba wai sai sallolin farillai kaɗai ba, duk yadda ka ta samu daga cikin salloli yin aswaki ɗin ainihin wato mustahabbi. Sai dai muka ji cewa na daga cikin wuraren da aka nemi musulmi ya bada muhimmanci dangane da abin da ya shafi ainihin wato yin aswaki shine a wurin sallah, da wurin alwala, da wurin karatun alqur'ani, da lokacin da ya tashi bacci, da kuma lokacin duk da ka ji baki ya sauya, duk lokacin da ka ji bakinka ya canza saboda daɗewa ba ka yi magana ba ko kuma saboda akasin haka. Daɗewa kana magana yana kawo baki ya canza, daɗewa ba kai magana ba yana kawo sauyawar baki. To a ƙarƙashin haka daidai ne sai mutum ya aswaki. Na biyu, duk lokacin da ka tashi za ka yi karatun alƙur'ani an nemi ka ba ka yi aswaki, anan ne sai muka ji malam ya kawo mana hadisi, kyakkyawan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, shi yarwaito hadisin daga cikin sahabbai kamar yadda al-Imam Abu Bakar al-Bazzar yarwaito shi wannan hadisi daga cikin malamai. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idan bawa ya ainihin wato ya aswaki sai ya miƙe yana ainihin sallah yana karatun al-Qur'ani sai mala'ika sai ya sa bakin su daidai da ainihin bakin bawa, wato sai ya sa bakin shi yana kusantowa yana kusantowa yana kusantowa har sai ya daidana bakin shi da bakin wannan bawa, ya zama duk wata kalma da ainihin za ta fito daga bakin wannan bawa za ta fada cikin wannan mala'ika ne. Dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fatahhiru afwahakum lil qur'an, jama'a ku tsarkake bakunanku saboda ainihin alqur'ani. To sai kuma malam yace saboda har yau ma daga abin da yasa aka nemi karatun alqur'ani da mu sallati aswaki saboda yarin baki da hanami da doyin baki yana cutar da ainihin mala'iku. Anan ne muka kwana lokaci ya ƙure mana a yanzu zan fara tattauno mana daga inda ainihin babban malami Ash-Sheikh Ali Adam a cikin wannan ainihin sharhi nashi na Sunan Masa'i Zakhiratul Uqba yake cewa amma kaini ne ya ta'azza bi ra'ihatil kariha, cewar ainihin wato mala'ika yana cutuwa da warin baki. Fa yadullu lahu ma akhrajahu Muslim wa ghayruhu min hadith Jabir radhiyallahu anhu, hadisi ne al-Imam Muslim da shi da waɗansu malamai suka fitar da shi cewa Jabir ɗan Abdullahi Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda shi da mahaifin shi yace annabi nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala wa Allah yace man akala min hadhihi al-buqla al-sayr wa qala marra man akala al-basla was-sayr wal-qurras fala yaqrabanna masjidana, wa Allah yace duk wanda yace wannan dan ice wanda ke gurin kaso kasa wato ta fannuwa, a cikin wata riwaya lokaci annabi cewa wanda duk ya ci albasa ko ta fannuwa ko kuma lawashi ko albasa ko ta fannuwa ko lawashi kada ya saki ya kusanci masallacin mu. Fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu bani adam, saboda mala'iku na cutuwa da duk abin da ɗan adam suke cutuwa da shi. Ɗan adam na cutuwa da warin baki ko, to haka mala'iku ma suna cutuwa da ainihin warin baki. Na nuna cewa sa'ati mazidu tahqiqan li hadha al-bahth fi al-masail al-atiya insha Allah ta'ala, ice ƙarin bayani zai zo dangane da ainihin wannan mas'ala, dangane da muhimmancin yin aswaki a lokacin ainihin da mutum zai tashi sallah saboda tsarkake bakin shi. Dama kun ji waɗannan su ne sharar fage na mas'alolin da ke shafar wannan hadisi. Dangane da matsayin wannan hadisi, gaba wannan hadisi yana da matsayi mafi ɗaukaka a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi ne Bukhari da Muslim sun haɗu a kan shi. A zamanin da ba a rubuta littattafan hadisai ba, a wannan zamanin malamai suna gwada ƙarfin hadisi ne da gwargwadon irin nau'in mazajen da suka ruwaito shi. Na haka sai ka ji a wannan lokaci wasu malamai sai su ce duk hadisin da kaji an ce Maliku ya ruwaito shi daga Nafi'u daga Abdullahi ɗan Umar, wannan shi ne hadisi mafi ɗaukakar daraja a duniya. A daidai lokacin da sai wasu malamai sai su ce a'a, hadisin duk da kaza A'mash ya ruwaito shi daga Alqama, Alqama ya ruwaito shi daga Abdullahi ɗan Mas'ud, shi ne hadisin da ya fi kowane inganci a duniya. Wasu kuma sai su ce in kaga Zuhri ya ruwaito hadisi daga Nafi'u, Nafi ya ruwaito shi daga Ibnu Umar, shi ne isnadin da ya fi kowane inganci. Waɗannan na daga cikin ma'aunai da malaman hadisi suke gano asaqqul asani, wannan isnadi ya fi inganci. Ana nan sai Allah ya kawo wata duniya da aka samu wasu gogaggun malamai, su ne su Imam al-Bukhari, Muslim, sai suka zauna sai suka yi aikin tacewa da tantance wasu hadisai da suka tara su a wuri guda. Sakamakon wannan malamai zamanin su da malaman da suka biyo bayan zamanin su suka zauna suka dubi waɗannan ayyuka nasu, sai suka tabbatar da cewa to gaskiyar lamari daga yanzu ma'auni da za a auna a gane hadisin da ya fi kowanne inganci a duniya shi ne duk hadisin da aka gani shi a Bukhari da Muslim, to a ɗauka wannan hadisin ya fi kowanne, babu wanda ya kai shi sai wanda ya zo a cikin irin waɗannan littattafan. ما كان وَمَنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَعِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَنْ يَنَا دَكَ تِكِنْ حَدِيثٍ فِي إِنْجَنْتِ أَبُولِيَا فَبِرْوَالِي أَتِكِنْ بُخَارِي دَ مُسْلِمْ ما فاتا أنغاني فمسألة فرقوتنا مسألة بيكما دنجني بشيء إمام النسائي الإمام النسائي كما يبكى جميجا شياسي تدوانا حديثي أولا ملي sannan kuma al-imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sunan al-kubra a cikin ainihin wato juz'i na 6 a ainihin wato lamba hadisi ta 6 afiyan a cikin lamba hadisi ta 6 a cikin ainihin wato littafin shi as-sunan al-kubra anan ma ya sake rawaito shi ne daga Qutayba daga Malik daga Abu Zunabi daga Arab daga Abu Huraira kamar yadda ainihin wato ka ganshi anan sannan kuma imamun nasa'i ya sake komawa ya sace ainihin fitar da wannan hadisi har a lamba ta 534 wato a can gaba kenan insha Allah ta'ala sai dai a can ya zo ne laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi ta'khir al-isha'i kaji lafazin ya bisiyake inda kulli salati kaji yadda lafazin yazo Allah madaukakin sarki ya taimaka daga cikin malamai waɗanda suka fitar da wannan hadisi banda Bukhari da Muslim al-Imam Abu Dawud da Nasa'i dukkansu sun rawaito wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam Ibn Majah dukkansu sun fitar da wannan hadisi baki da wasu Allah madaukakin sarki ya taimaka daga cikin sahabbai kuma banda Abu Huraira an samu Zaid bin Khalid ya fitar da wannan hadisi wato ya rawaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam الامام الترمذي شير ويتو حديث الزوج بابو داود الامام احمد شما سفر بان حديثي دغ سيدنا علي الله يقرا مشي يربا هكذا الامام احمد يا ساتر ويتو وانا حديثي فهنير اوله اور مومنه ام حبيبه الله مدد كان سنتي يقرا متي يربا هر يوم الامام احمد يا ساتر سفر بان حديثي دغ اينه واتو هكا عفوا الامام ابو نعيم انا بالكتاب سنن الكتاب كتاب السياق ya fitar da wannan hadisi daga Abdullah dan Amr dan As da Sahal dan Sa'ad da Jabir da Anas Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda to haka dai ainihin malamai suka ainihin tarwaito wannan hadisi an samu ainihin daga cikin manyan malaman hadisi al-Allamatul Muhaddith Abu Abdurrahman al-Albani Allah ya gafarta mishi yace har yau Abbas dan Abdulmuttalib ya rawaito wannan hadisi yana nan a cikin mustadrak na al-Imam al-Hakim haka nan al-Imam Ahmad shima ya rawaito wannan hadisi haka nan Zainab ibn Jahash haka nan Abdullah dan Hanbala dan ainihin wato Abi Amir wadannan riwayoyin su suna nan ainihin a cikin sunan Abu Dawud da mustadrak na al-Imam al-Hakim Nasiruddin al-Albani ya kawo wannan a cikin littafin shi Irwa'ul Ghanim a cikin mujallabi na ɗaya shafi na 110-111 Allah madaukakin sarki ya taimake mu mas'ala ta gaba ita ce menene hukuncin asuwaki a musulunci daga bayanan da muka fara gabatarwa kaɗan ya ka fara tsuntsunta cewa gaskiyar lamari mun karkata akan cewa hukuncin asuwaki shine mustahabi haka ne sai dai kaɗai mustahabbancin yana ƙaruwa a lokaci biyar da muka faɗi lokacin karatun Qur'ani lokacin sallah lokacin da aka tashi bacci lokacin da baki ya ainihin sauya ko kuma ainihin lokacin alwala wannan gaskiyar lamari shine hukuncin asuwaki amma an samu cikin malamai daga cikin malaman salaf الامام داوود ابن سليمان الضابي يا تفي اكن cewa asuwaki wajibi wannan magana hatta ga nawaya gaggawa mishi magangano da malamai da su ji dadin su ba domin nawaya fadi magangano daga ciki yana cewa to dan al-imam daoud ya ce asuwaki wajibi ne sai ne ba ma ai ba a saba wadda da ainihin magangonin shi ba saboda magangano sabanin shi saba wadda zai malamai ba hujja bace Malam Muhammad Ali Adam anan ya rabbi wannan magana cewa wannan magana ba ta dace da irin Imam Nawawi ba dan Imam Nawawi malami ne na sabu ne bincike Imam Dawud az-Zahir yana daya daga cikin mujtahidai darajar shi a ilimin fiqh da hadisi ba ta gaza darajar Imam Bukhari ko Imam Malik ko Abu Hanifa ba idan har Abu Hanifa zai fadi ya fatawa yadda yake in an samu malamai sun hadu kaf ya iya cewa sai dai Abu Hanifa ya fada idan Dawud ma ya samu kansa irin haka daidai ne a ce abinda mutane ba su gane ba su malamai ai ba annabawa ba ne su malamai ai ba mala'iku ba ne duk girman malami ya fara yana iya yin kuskure ko tuntuɓar harshe ko kuskuren fahimta ko makamantan haka wani kuskuren fahimta ɗaya biyu uku hudu biyar bai zubar da girman shi na malanta ba bai rage martabar shi ta ilimi. Wannan yana daga cikin matsalar da koda a ƙasa irin wannan ake gwagwarmawa da mutane. Sai ka ji kana tare da malami wata rana in ya faɗi wata fatawa, na'am ta iya yiwuwa ta tabbata kuskure, shi ke nan sai ka ce ainihin da rana ya faɗi kaza kuma ai shi kenan. Ashe da sai Allah ya turo annabawa kenan su ne wanda ba sa su ɗuba baka, su ne wanda sai ba za a samu sun yi kuskure ba. Imamu Dawud al-Zahiri babban malami ne, dan ya faɗi magana wadda ta saɓa haɗuwar malamai. Sai a duba shin ɗan ka cike ne ko ɗan a caɓa ne ko ɗalibin ilimi ne ko malami ne mai tsoron Allah ne in ce haɗu. Wannan ya ja malam Muhammad al-Aban sai da ya zauna ya kawo tarihin shi tukuna wane ne Imamu Dawud al-Zahiri, mene ne darajojin shi. To irin wannan ne za a ce in ya saɓa malamai sai a ce ya kawo kawai sai a ce maganar da ya faɗi kuskure ce ba daidai ba ce. Yau kusan shekara 38 gabata jama'a aka tafi taro Rabitatul Alamul Islam. Duk wanda ka ga yana da kujera a Rabitatul Alamul Islam mujtahidi ne. Sakamakon haka suka ɗauko matsala dangane da abin da ya shafi waɗannan takaddun kuɗi waɗanda ake da su a duniya a yau, suka zo suna tattaunawa shin waɗannan matukuna da farko kuɗi ne matukuna. Wannan ana magana ne fata malamai suka ce baka taɓa jin wannan ba, dama muhallin da ka taɓa ji ba ne. Malamai ne suka faru, mu muna ba da labari ne kawai. Shin waɗannan ma kuɗi ne tukuna? Suka ce a fara ma identifying to kuɗi ne ma tukuna, ko takardu ne kawai. Sai suka kwana akan cewa waɗannan ba kuɗi ba ne, wakilan kuɗi ne. Suka ce ba kuɗi ba ne, don haka ke ne kuɗi. Suka ce zinare da azurfa, don haka waɗannan suka ce ba kuɗi ba ne, amma an yadda wakilan kuɗi ne. Don haka yau sai wata gwamnati ta ce ta kashe su, sai ta kawo wasu tana cewa ta kashe su. Shi ke nan da wannan da takardar tsire, gwamna takardar tsire ka lafa ka ji maskin magi ko yaji sai da haka suka zauna suka ce to waɗannan ba kuɗi ba ne, amma wakilan kuɗi ne. Domin ana iya ba da su a karɓi abin da ake ba da kuɗi ana karɓi. Sakamakon haka zai iya yiwuwa kenan a samu bambanci tsakanin kuɗin Amerika da kuɗin Najeriya, saboda kowa yanzu kenan sai yadda ya ga dama ya ba da nashi. To da suka ainihin tabbatar da wannan magana sai suka zo suka sako wata matsala. To tun da haka ne to riba tana iya shiga cikin waɗannan ko ba ta shiga. Kaf malaman Rabitatul Alamul Islami fiye da 2000 suka haɗu a kan cewa na'am riba za ta iya shiga cikinsu kamar yadda za ta iya shiga cikin ainihin asalin kuɗin zinare da azurfa. Abubakar Muhammadu bin shi kaɗai gal sai wani malami daga ƙasar Tunisia su suka cewa riba ba za ta shiga cikinsu. Me yasa suka ce? Saboda wannan ba wani abu ba ne kawai, printin ne ya bambanta su, amma asalin dodonsu duk abu ɗaya ne. In aka tashi ne wannan sai a mata 20 ta zama 200, wannan a mata ta zama 1,000, wannan a mata ta zama 50. Saboda haka ashe asalinsu ɗaya ne. To don haka kenan in na baka bashin wannan 200 ramar karɓe, in na karɓi wannan 1,000 asalin za a duba. Malamai ba su aminci haka aka tashi taron. Malamai ba su aminci da abin da Malam Abubakar Muhammadu bin Allah ya gafarta mishi ya kawo, kuma ba su ce mishi zahiri ba. Kuma wannan sai ƙara mai daraja cewa ya tabbata mujtahidi, domin mujtahidi shi ne baya rawa ƙafa. In ya gamsu da abu ba zai tashi daga abin ba, sai kun iya nisa mishi hujjojin shi, kun iya kawo naku kun dafa kun kasa. Don haka yake hands up haka aka tashi. Sai haka ku kiyaye jama'a, don wani malami malamai duk sun ce kaza, shi kadai ga inda yake. Na ɗaya za a duba tukuna, ɗan tasha ne, ɗan tikife ne, a malami ne, Dawud al-Zahiri ne, Abu Hanifa ne, a Maliku ne, a Abubakar bin ne, sai a ce waɗannan authority ne in their own fields. Sun isa su yi magana, ba ɗan tasha ba ne. Saboda haka in sun yi magana an yadda ba san zuciya take ba, an yadda suna da ilimi, an yadda ilimin ya isa su yi magana, shikenan. Sai kai ka ce kai dai baka gamsu ba, ka fi gamsuwa da kara, shikenan. Kuma ba za ka ce shikenan ba na dan bid'a, shikenan ba malami bane, ba na koran Allah, a rasa ba malami, a rasa rikici, za ka faɗi haka. Sai da aka bayi bin zahiri shi ya tafi akan cewa asuwaki ya gumi ne, don haka dole ne kai kai asuwaki in ba kai da kuma kawo laifi kuma ana bin ka. Abin da ya tafi akai ce ne, amma dai malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa asuwaki mustahabi ne, kuma wannan magana ita ce daidai. Allah madaukakin sarki ya taimaka, to sa'annan malamai sun tattauna dangane da cewa to kaga wannan hadisi kamar yadda malam Muhallab yake cewa, ce qala al Muhallab rahimahullah fi hadha al hadith anna al mandubat tartafi'u idha khashiya minha al haraj. Wannan hadisi ya nuna duk abin da yake mustahabi ne idan zai taho tare da wani kunci to sai a ce an sauke shi. Shikin ba ma ka ba mustahabi ne, to zai taho da kunci, kuma ka ce maka asuwaki din dole ne koyaushe sai ka yi shi, to zai zama akwai kunci, don wani lokacin za ka iya fitowa kananta, wani lokacin za ka zo liman yana dabda zai yi ainihin ruku'u a sallah, kana kokarin ka tabbata ka bi shi ka samu wannan ruku'u, kuma ka ce sai ka tsaya yin asuwaki. Wani lokacin za ka zo masallaci ruwa tsiri ga asuwakin amma ba dama, kana neman takalmi ina za ka samu ruwan alwala ne, to kaga duk abin da yake zai tare da kunci ko da mustahabi ne to sai a ce shikenan an sauke shi. Ina fata an gane. مسألة تجد إتشي تتقص أنه استدل بهذا الحديث من قال بجواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم. وتمسألة تجد إتشي شن ونا يواء النبي اجتهادي كوبا ويواء النبي اجتهادي إما إيتنا ما يولي وريء لعلبنا كرام تنين إتا أكسان كسب تاكو جيو أكرات اللفات الطب النبوي ما بغير إلا تنفيد إما أمان اللهم باتشا جيو وشا أكو شاهد وجر حكري yana yiwa annabi ijtihadi ma'ana ba tare da nassi ba yayi wata fatawa a matsayin shi na annabi malami na sanin Allah na sanin ilimi. Malaman suka ce yana yiwa, dalili kuwa sai suka ce qala an-nawawi wa huwa madhhab akthar al-fuqaha wa ashab al-usul wa huwa sahih al-muhtar. Nawawi yace mafi yawancin malaman fiqhi da malaman ilimin usulin fiqhi suka ce gaskiya daidai ne annabi bai yi ijtihadi, kuma wannan magana ita ce ingantacciya. Imamu hujjar wannan magana take a cikin wannan hadisi, sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake laula an ashqa ala ummati ba dan kar in kuntata wa al'ummata ba la amartuhum bisiyaki inda kulli salati, ba ma umarce su da asuwaki a wurin kowace sallah. Sai ka ce kaga abin ya nuna kenan hukuncin asuwaki a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam hukunci ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi shi da fatawar kanshi, ba wai da nassi ne wanda Allah madaukakin sarki ya sauka mishi da cewa asuwakin nan farilla ne ko asuwakin nan mustahabbi ba ne. Na haka sai yace ba dan kar in tsananta ba, ba na umarce su. Kenan yanzu hukuncin babu farlantawa a ciki, abu na farko kenan. Abu na biyu kuma sai ya ga ba dan kar ya tsananta ba, to ba ya umarce su da yin shi. Kenan hukuncin bai tabbata ba sai in ya zama babu tsanani. Sai malamai suka ce to kaga wannan alama ce ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ijtihadi ne yayi. Barka ji abin da wani babban malamin fiqh al-Imam Ibn Daqiq al-Aid yake cewa annahu ja'ala al-mashaqqa sababan li'adam amrihi, falau kana al-hukm mutawaqqifan 'ala an-nisf la kana sabab al-wujud 'adam wurud an-nisf. Yace kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sanya tsananin da ke tattare da cewa koyaushe sai an yi, shi ya sa bai umarni da haka ba. Sai ce to kaga ba ya zama wannan hukunci ya tsayi ne a kan wani nassi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi daga Allah, to ba wannan nassin ya zama shi ne sababin wajabtawa ainihin, wato ba wai dangane da kula da tsanani ko makamantan haka ba, kawai sai a ce ku yi asuwaki, amma bai zama ba nassi ba ne sai ce ba ban kar in tsananta ba, to ba ma ainihin ya umarni da haka. Saboda haka ashe annabi sallallahu alaihi wa sallam yana iya yin ijtihadi akan abubuwa ko ba iya yi, yana iya yi. Qur'ani ya yi ishara akan haka akan kissa ainihin Asra Badr, a inda shi da kanshi ya tara sahabbai yana neman me za ka ce wa ni, me za ka ce wa ni, me za ka ce wa ni, da ƙarshe ya ɗauki abin da yake gani ya fi karkatuwa zuwa gare shi. Da wannan manyan masana irin su Abubakar Muhammadu bin sai suka ce kaza daga cikin fagajen da Allah madaukakin sarki ya halatta wa annabi yin ijtihadi sallallahu alaihi wasallam shine mas'ala alƙalanci Malam Abubakar Muhammadu bin sai ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana alƙalanci bane da nasu kaci ai akwai bambanci tsakanin alƙalanci da shari'a alƙalanci shine binciken kabara binciken matsaloli wanda ta ce mijinta yana ta kaza shi kuma ya ce bai ba to ba da nasu ne annabi yake ba inda nasu ne da sai nasu ya sauka Allah ya ce gaskiya ta faɗa ƙarya yake ko kuma nasu ya sauka gaskiya yake ita take ƙarya kaga shi kenan to sai a hukunta shari'a kama alƙalancin shi ne kai eh ne akai maka ke ne akai miki ku ya akai muku kaza kaza dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sahabbai cewa ku sani da cewa kuna kawo mini ƙarin rakin junanku ina hukunta muku to ku san hukunci na ba zai halatta haramin ba ma'ana wanda ya fi iya gyara hujjojin shi da jawabi shi ake ɗauka ana ba gaskiya saboda shi aka ji cewa shi yake da hujja to amin ne ko Malam Abubakar bin ya wata magana wadda lallai za ka gamsu da maganganun tun farkon su da yake domin da a ce da nassi ne da wahayi annabi yake yin alƙalanci to da bayan shi ba wanda zai sake yin alƙalanci shine da in ma ta zama ta kawo ƙara wurin alƙaliya ba sai a ce to sai ba wahayi sai dai ku je ku zauna lafiya kawai a yi ta haƙuri saboda haka ku kiyaye alƙalanci ijtihadi ne to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin ijtihadi kai na kawo wannan mu'amala da inna magana ne don in karfafa cewa gaskiya saboda Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin ijtihadi Allah madaukakin sarki ya taimaka Imam Bukhari da shi da ainihin waɗansu malamai sun kafa hujja da ainihin wato wannan hadisi akan inda annabi yake cewa inda kullu salatin dinnan suka ce alaytu ibadu siyaqi lisa'imi ba'da zawal suka ce mustahabbi ne ne aswaki zai iya yin azumi ko da rana ta yi zawali inda mai azumi zai iya yin aswaki ko da ainihin bayan zawali suka ce inda salatul zuhri wa salatul asr haka nan ainihin wato lokacin sallar azhar ko lokacin sallar la'asar wa inda lawdu'i fi zalika zaman haka nan kuma in ya zo yin alwala a lokacin ainihin wato azumi wa huwa qaulul a'immatus salata malamai uku cikin malaman fiqhi Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad dukkan su suna sun yarda da wannan fatawa wal mudani da al imam al mudani kaji abin mana shi al mudani imam Shafi'i amma kuma imam Shafi'i tun farkon karatun nan da muka yi ayyukan karatu da gabata mun tabbatar da cewa manhajin Shafi'i ya san tabbatar da ba a yin aswaki idan rana ta zawali wa aktharul ulama da mafi yawancin malamai wa qala ibn al-wayyish fi sharh al-muhabbar الإمام النووي يفضي أتكين المجموع الشرح المحبب يكي إنه المخطى وما النبنى إتكي أيضه واتو الديدي كما إتكي بعدك بها وقد روى أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتسوق ما لا أحصي وهو صائم فهذه أيضه عامر الربيعة تميد كينا ما ظن أن الله صلى الله عليه وسلم وما يم أسواكي a halin yana azumi yace ba zan iya kirga ganin shi da nuna yana yin haka ba a cikin wannan hadisin bai kayyade cewa annabi yana yin farko ko tsakiya ko ainihin ƙarshen yini ba Allah madaukakin sarki ya taimaka wa qala shafi'i amma sai shi al-imam shafi'i yake cewa yuqrahu ba'da zawali lis-sa'imi makaruhu ne mai azumi bayan rana ta gushe yayi ainihin afiyaki qala ibn daqiq al-id yace wa yahtaju ila dalilin khas بهذا الوقت يختص به ذلك العموم اذا هر امام الشافعي فزي فدي wannan magana to yana bukatar ya kawo wani dalili ne musamman wanda zai sa a iya gamsuwa cewa ba a yin aswaki a wannan lokaci ne musamman sai cewa huwa hadith al-khuluf wa fihi bahth al-intaha naqalah al-iraqi fi tarhihi qala al-jami' wa ya'ti tamam al-bahth fi hadhihi al-mas'alah fi al-mas'alah al-taliyah insha Allah al-mas'alah al-ashirah fi ikhtilaf ahli al-ilm fi hukm في حكم السياق للسائم بعد الزوال وكما مسألة إتكي الدنجن دا حجة دا إمام البخاري ويسمع لما دا ونن حديثه عند إمام النسائي كي حجة دا شيء أصاب شواء يوم أسيا كي كوشي في مسألة تنجب كمريشة وطن شيء إتكي ساقان دا معلمة سكي من تكي نساقان كما يبدا أيمين أكج أرم بيك بيدو شيء أنا يوم أسيا كي أيمين هم واتو قوة ملوكة شيء sannan da aman fara mun tattauna wata matsala dangane da wali da baki yake musamman ne azumi cewa asali shine azumi bakin shi ba wali yake wali irin nan da yayin yana cin abinci ko yanda ya tashi bacci ba bashi ne yake wanda wannan bashi ba bashi ba fa bashi wato shine hamani amma wannan hamani yana faruwa ne ta hanyar tiliri da ke tasowa daga uwar hanji saboda rashin abinci a ƙarƙashin haka malamai suka ce ko an yi asuwaki ko ba a yi asuwaki ba wannan irin bashi da baki yake ba zai kai ba tunda daga cikin ciki yake tasowa Allah madaukakin sarki ya taimaka a bayan da ya sa wannan alhadi ya ashar sai yace almas'alatu thaniya ashar قال الحافظ العراقي رحمه الله استدل بقوله مع كل وضوء من ذهب الى ان السواك من سنن الوضوء كن جيا سمع على بانكم da suka dubi lafazin hadisin nan wanda ya zo da ɗaya lafazin da ke cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siyaki inda kulli wudu'in sai suka ce to wannan hadisin ya kawo ɗaya daga cikin sunnonin alwala sai suka ce wa huwa ahadul wajhain li ashabina imam an-nawawi yake cewa ai imam al-iraqi yake cewa wannan ɗaya daga cikin fatawoyi ne na malaman mu na mazhabin shafi'iyya qala ar-rafi'i al-imam ar-rafi'i yake wa huwa al-wajib shi rafi'i yace ma wannan magana ita ce ba babbiya a wurin shi kenan dan shi imam ar-rafi'i babban malami ne a cikin mazhabin shafi'iyya kamar yadda al-imam an-nawawi babban malami ne a cikin mazhabin shafi'iyya kamar yadda al-imam al-bayhaqi waɗannan su ne manyan mujtahidai da suka haɗu suka rawa mazhabin shafi'iyya bayan al-imam shafi'i al-imam al-bayhaqi ar-rafi'i al-imam an-nawawi sun yi kokarin duk wata magana da imam ash-shafi'i ya faɗi ko da shi shafi'in bai faɗi hujjata ba sai sun yi kokarin lalube abin da zai zama na dogararta to imam rafi'i yake cewa shi ma ya gamsu da cewa asuwaki na daga cikin sunnonin alwala amma sai shi malam iraki yake walam yu'addahu kasirun min sunanihi sai dai mutum yawancin malamai ba su saka asuwaki daga cikin sunnonin alwala ba wa in kana manduban fitida'i ko da ita fa asuwaki mustahabbi ne amma kafin a fara alwala ba haka in kace ka saka shi cikin sunnonin alwala to ba a tsaya a duba shin a cikin alwala ake yin shi ba a cikin alwala ake yin shi ba dan haka wani hukunci ne mai zaman kanshi a wajen alwala ina fata an gane rafiya faɗi wannan maganganu a cikin littafin shi mai suna tarhu tafsir Allah madaukakin sarki ya taimaka فكما كتب الثالثة عشر قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في رواية الصحيحين استحباب السواك عند كل صلاة وهي كذلك وحكى ابن عبد البر في التمهيد أن الأوزاعي أم من أدركه من أهل العلم تأكده عند صلاتي الصبح والظهر وقد روى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث عائشة مرفوعا صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك قال الحافظ قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وتعقبه من الصلاة في مشكل الوسيط والنووي في شرح المحبب بأنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة وهو مدلس فلا يصح من دون ده فلا أسواكي أكون حديثي أنا بسك إن جنت من جبا تدس فأكون كما حديثي أنا بسك إن جنت با ياك ما تجد مسمى تعلمين إلي ده معلمين سلين أجانا هكذا kusan duk abin da aka ce falalan shi za ka ga akwai hadisai da suka inganta akwai wanda ba su inganta ba amma kuma in kana karanta littafin malaman hadisi kamar al-Mukhtar al-Munif ko wani ne na abin nan na al-Imam Ibn al-Qayyim za ka ga akwai wasu abubuwan da san babu wani abu da ya tabbata game da falalan su misali rawani ba wani hadisi kwaya ɗaya wanda yake bayyana falalar sanya rawani wata falala ta musamman ko falalar yin sallah da rawani in dai ingantacce ne amma akwai hadisai na irkamiya waɗanda za ka ji sun ce sallah da rawani raka'a biyu ta fi sallah raka'a 70 babu rawani waɗanda ba su inganta ba to irin su ne nan aka samu hakim ya rawaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sallar da aka yi asuwakin ta to ta fi sallar da ba a yi mata asuwaki ba da raka'a 70 hakim sai ya inganta wannan hadisi sai ibn salah yace sam ba za ta yi ba mai na yace a hadisin da yake ne saboda akwai muhammad ibn ishaq sahibi sura wal maghazi a cikin shi shi kuwa in ya ce an to hadisin shi da yake ne kuma ya faɗa haka wato asalin abin da ya faru musamman ga daliban ilimin su san wannan hakim yana da wata dabi'a ne malamai sukan dauki dabi'u iri iri wajen rubutun littafi akwai malamin da in ya fara rubuta littafi jama'a ba zai yayyayi duk abin da yake rubuta a baya ba sai ya gama sai dawo ya fara gyarawa. Akwai wanda duk sanda ya rubuta kaɗan sai ya ɗan tsaya ya gyara, to imamin Nawawi shi haka yake, duk abin da ya rubuta sai ya tsaya ya gyara ya gyara ya gyara sai ya ajiye. Dan haka littafan shi da ya rasu bai ƙarasa su ba, kamar Al-Majmu'u Sharhul Mu'azzam da makamantan shi da aka samu iya inda ya tsaya din sai aka same su tsaftatattu tsaf dan ya gyara abubuwan shi. Amma hakim da ya fara rubuta littafin shi sai da ya kai ƙarshe tukuna, sannan ya zo ya fara gyarawa ya gyara gargadan ɗaya bisa biyar sai Allah ya ɗauki ran shi. To shi yasa sai ya zama littafin nashi yana da haɗari musamman ga ɗaliban ilimi waɗanda ba su ƙware ba, don wasu hadisai in ya inganta su sai daga shi kanshi kamar baya cikin hayyacin shi sanda ya inganta su, saboda wasu hadisan zai inganta su a halin a cikin wasu littattafan shi ya yi kace-kace da waɗanda suka rawaito hadisan, kamar littafin shi Al-Ikhlal, kamar littafin shi Al-Badkhal. To shi yasa abu yake Al-Imam Az-Zahabi Allah ya mai bayya ya zama malami tun yana yaro ƙarami, daga cikin malamai waɗanda Allah ya musu bayya suka zama malamai suna ƙanana, to za ka ga ko sun girma za ka ga suna da sarrafa maganganu a ilimi, wato kamar sun girma cikin abin ne. To Imam Az-Zahabi da ya zo yana gyara littafin, wani lokacin ya faɗi magana mai zafi akan hakim, wani lokacin ya yi magana kamar abar dariya. Misali, da hakim ya inganta wani hadisi da Zahabi ya zo yana gyara littafin da ya zo wani wuri sai ya ce dubbabus, sai ce wannan kanci an haɗa da guduma. Me yake nufi ya kamata a kwaɗa wa hakim guduma, wannan hadisin ne zai inganta shi ne ce dubbabus a haɗa da guduma, ya kamata a kwaɗa hakim raha ke yake yi. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Daga baya an samu bayan da hakim ya rubuta littafin shi an samu malamin su Ibn Hajar ya zauna ya gyara shi tsaf a cikin mujalladi uku. Amma wani abin mamaki, ba a taɓa buga wannan littafin ba sai 'yan shekarun baya, kusan shekara 700 da ta wuce da aka rubuta shi ba a taɓa buga ba sai 'yan shekarun baya, don haka littafin yana fitowa kasuwa sai ya ƙare. To hakim ai Zahabi daga bayan shi ma ya zo, amma sai idan ana buga na Zahabi shi ne talhisi mustadrak. Ina fata an gano, don haka gaskiya saboda Allah jama'a dangane da wannan hadisi da Imam Hakim ya kawo shi game da falalar ainihin aswaki, cewa yin sallah da aswaki tafi sallah da akai babu aswaki da minti ainihin wato 70, to wannan gaskiya bai inganta ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'an nan daga cikin wannan hadisi za mu kwaikwayi wata ka'ida wadda ainihin take nuna falalar addinin musulunci. Ita ce malam ya ce al-mas'alatu al-15 fi hadha al-hadisi bayanu ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama min ash-shafaqati ala ummatihi. Wannan hadisi ya nuna irin yadda manzon Allah yake da tausayi game da al'ummar shi. Wannan yana daga cikin qualities, yana daga cikin siffofin nagarta na ciyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallam. Annabi yana da tausayi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Qur'an ya yi shaida shi da haka, hadisan shi da kansu sun yi shaida shi da haka, sahabbai da kansu sun faɗa, waɗanda suka biyo baya duk sun yi shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon rahama ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Wannan irin rahama ta Annabi ta sa ya ce da baban kayya tsananta ba, to ba ya ce dole a rinƙayi, amma sai lura in ya ce kullum a yi to za a tsananta, shi ko manzon Allah ba ya son tsanani sallallahu alaihi wa alihi sallama. Qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani shi ya faɗi wannan magana a Fathul Bari. Wa qala al-Hafiz Abu Umar Ibn Abdul Barr shi ko babban malami Ibn Abdul Barr cewa yake fihi dalilun ala fadli at-tayfir fi umuri ad-diyana. Wannan hadisi yana nuna falalar sauƙaƙawa game da al'amuran addini. Wa anna ma yashqu minhu makruh. Duk abin da ya tsanani a addini jama'a abin kyama ne. Qala Allah ta'ala Allah yake yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah na nufin ku da sauƙaƙawa ne, Allah baya nufin ainihin ya kuntata muku. Sai yake ala tara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, shin baka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, ma khayyara baina amrayn illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isma. Duk sanda aka bayar wa annabi zabin abubuwa guda biyu masu kunci, to sai ya dubi wanne ne yake sassauci sai ya dauka, sai dai in wannan akwai zunubi, in akwai sabon Allah ba zai dauka ba. Amma in dai babu sabon Allah to annabi ya fi son mai sauki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afadahu fi tarhi, malam Qurashi shi ya kawo wannan magana a cikin littafin tarhi abin nan menene at-tashrih, abinda wannan magana take hukuntawa jama'a kenan dukkanin al'ummar musulmi, musamman malamai, limamai, jagorori, shugabanni, ya kamata a samu sassauci dangane da al'amarinsu. Dukkan wanda yake fatan ya zama shugaba to ya san cewa na daga cikin lazumin shugabanci shine samarwa da al'umma sauki, ba al'umma suna cikin wani kuncin saboda kai kana cikin air condition, an jawo maka ainihin wuta wadda ba a ɗauke ta, ruwan famfo ba a ɗauke shi, MTN ta baka layi kyauta, Glo ta baka kyauta, duk telecommunication company sun baka layi kyauta, kana ta bugawa baka san matsalar rayuwa ba. Kawai sai ka rinka fitar da dokoki kawai daga cikin gidan gwamnati, ba abin da ya shafe ka. Ina fata an gane wannan yana daga cikin abin da yasa mutane suke shiga cikin kunci, saboda shugabannin suna taskanta kansu a wani wuri, ba sa cuɗani da su, ba sa shigowa cikin su, suna ɗanɗana yaya rayuwa take. Duk wani wanda ya zama shugaban ƙasa ko minista ko wani abu, yanzu in ka je ka zauna da shi sai ka ga tunanin shi ya canza a bisa yadsan da yake kan mulki, kuma sai ka samu yayi nadama wasu abubuwa da dama da yayi, sai ce bai san haka rayuwa take ba. Saboda a wancan lokaci komai ana ɗauke mishi ne, ko jarida baya siyan komai, kawai sa hannu yake kuɗi suna fita umarni yana abin. Shi yasa a cikin addinin musulunci ba a yarda shugaba ya taskanta kanshi a wani wuri wanda ƙofar wurin ba a buɗe take ba. So ake shugaba ya zan yana iya ratsa cikin jama'a, yana shiga cikinsu ya ji koke-kokensu, yana ɗanɗana rayuwa irin tasu. Abin da zaka ce matsalar security, ai asalin abin da ya kawo security threat din shine kuncin da jama'a suke ciki. In sun san cewa yadda suke cikin kunci haka shugaban yake cikin kunci, wai zai jefe shi? Wanda zai jefe shi? To abin da nake so in nuna wa al'ummar musulmi shine duk waɗanda suke neman mulki suna neman mulki ne don su mulki, amma musulmi yana neman mulki ne don me? Don ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa. Alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Musulmi suna mulki ne don su samar da adalci, rayuwa ta kyautatu a bayan ƙasa. Idan har musulmi za su fito su nemi mulki saboda an shiga wata irin contemporary rayuwa wadda in kuka koma kuka ce ba za ku fito ku nema ba, to kuma wannan kun yi wasu nasoshi fahimta gurguwa daga yadda wasu nasoshin suke. A ƙarƙashin wannan to musulmi lallai ne su sha alwashin gyara suke so su samar. Shi kuma gyara a cikin tsari da ya samu kanshi a cikin rikici irin wannan namu na Najeriya, ba lallai abin da jama'a ke fahimta gyara ya samu ba, a'a tsayar da barna ma gyara ne. Ina son ka fahimci cewa har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya jagoranci jama'a, ya bar duniya kyawun harsashi, an rufe kashin bayan kafirci da zalunci. To amma a tattare da haka zaka ga wani ya zo wurin annabi yana fama da talauci. Za a ce a cikin gwamnatin annabi babu adalci ne don haka ake talauci? A'a, burbushin zaluncin jahiliya ne wanda mutum ɗaya zai mallaki abin da miliyan ɗaya za su mallaka. A ƙarƙashin wannan sayyidina Umar a zamanin shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, sai ga al'amura sun kyautatuwa al'amuran nan da suka yi madadin Umar ya biya narke a cikinsu, sai kuma ainihin ya amfani da su ya inganta wa jama'a rayuwa. Sayyidina Umar shi ne mutumin farko da ya fara kawo hukumar tattara haraji da jangali da abubuwa da ake karɓe wurin 'yan kasuwa, makiwata, manoma da sauransu. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Ya naɗa kwamishina na farko akan wannan hukuma shine ainihin sahabi Huzaifa ibn al-Yaman, amma da ya naɗa shi
ba rinka report yake buga waya to yaya kudi na shigowa yanzu miliyan nawa aka tara a sai ce yaya zan yi in gane cewa mutane ba kwa kuntata musu akan wannan abin da aka nemi su bayar wato yanzu ba yana tambayar nawa aka tara ba ice dai ba a kuntata mutane sai Huzaifa yace ya zaka iya kare kanka mu gane ba a kuntata mun sai yace saboda da kansu suke kawo mana ha office a ba su receipt dan kasuwa da kanshi zai riko kudi yazo ba da revenue to amma bari kaje kudin revenue ne ake da su a cikin tsari na mulkin al'umma ba zama ake a kasafta su director of budget director finance director kaza kowa ya jana shi ba talakawa kuma su je su ƙara shan wahala Umar sai yace idan Allah ya raya ni waɗannan kuɗin za a yi amfani da su wajen inganta rayuwar mata waɗanda suke tsofaffi waɗanda suke mazan su so da su marayu da gajiyayyu da waɗanda ba su da gata ka ga mu idan aka san cewa idan gwamnati ta tara ire-iren waɗannan kuɗi abin da za a yi da su kenan akwai wanda zai ji kyamar bayar da kuɗin haraji ko makamantan haka babu sai yasa addinin musulunci bai hana karɓar haraji ba kuma bai hana bayar da haraji ba amma ba ana sa shi bane dindindin ana sa shi ne lokacin da gwamnati ta samu kanta a halin rauni ga kuma bukatuwa a kyautata wa jama'a to sai a karba din kuma sai a yi wa jama'a amma ba za a karba bane a je a ci Allah madaukakin sarki kiyaye saboda haka duk wanda yake fatan ya shugabanci to ya rinka ainihin fatan rahama ga ainihin al'umma in ba haka ba to ya nuna cewa ba shi da cancanta dangane da abin da yake nema Allah madaukakin sarki kiyaye to sai al-imam an-nasa'i yace babu siwaki ko fi kulli hinin haka ne babu siwaki fi kulli hinin babin da ke bayani akan aswaki a kowane lokaci haka yazo alafazin naku na'am babin akwai bambanci tsakanin abin da na tambaye ku da abin da kuka amsa mun akwai bambanci tsakanin babu siwaki fi kulli hinin da kuma babin as-siwaku fi kulli hinin babu ma kalmar babu ko wato wannan babu ne dake magana akan yin aswaki a kowane lokaci qala akhbarana ali ibn khashram قال حدثنا عيسى هو ابن يونس عن مسعر عن المقدام وهو ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك وانا حديثي الإمام النسائي يا ساموش نتهني السيدة عائشة الله مرأوك كنسر كي قارا متوربا عند أينهم واتو الماجر انتا yake ainihin wato tambayar ta kamar yadda ainihin wato dan shi yake cewa wato ibn shuraih dan gidan shuraih shi yake ya karbo daga mahaifin shi to wane ne ainihin wato mahaifin nashi shine ainihin shuraih ibn hani ibn yazid al-harisi na fata an gane tabi'i ne daga cikin ainihin almajiran aisha yake cewa kuntu li aisha na tambayi malama ta aisha nace da ita bi ayi shay'in kana yabda'u nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza dakhala baita idan manzon Allah ya shiga cikin gidan shi da me yake farawa qalat aisha tace bisiwak sai ya fara da aswaki ma'ana yana tattala aswaki yana ajewa ko ana tattalan mishi aswaki ana aje mishi da ya shigo cikin gida sai a miƙo mishi aswaki sai ya ainihin goge bakin shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kaga irin yadda Aisha take fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana sumbanta iyalin shi kaga to sumbanta sai ta yi dadi kenan shi yasa lallai ne sai an rinka kula wata sunnar fa sai da wata sunnar kar ya zama bakinka gashi nan kamar hanyan goro kullun da shasha haka baka tsabtace shi sannan kuma kaje zaka doda na mata baki za a yi kiss kace sunna ce to babu wata sunnar kuma yawwa Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ainihin hadisi yana daga cikin hadisan da ainihin al-Imam an-Nasa'i ya rawaito kamar yadda kaji mun karanta ya rawaito shi kuma har a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra haka nan al-Imam Muslim ainihin ya ruwaito wannan hadisi daga cikin wasu malamai Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi shima haka nan ainihin wato al-Imam Ibn Majah al-Imam Abi Awana da shi da Ibn Khuzaimah da Baihaqi da Ahmad duk sun ruwaito wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan hadisin yana daga cikin hadisan da yake dauke da wani hukunci wanda abin mamaki da wahala ka ji wani malamin shi ya taɓa magana akai shine mustahabbancin yin aswaki in an shiga gida shi yasa malam yake cewa almas'alatu rabi'a fi fa'idihi minha annahu yadullu ala istihbab siwaki inda dukhulil bayt wannan hadisi ya nuna mustahabbi ne da ka shiga gida kai aswaki وقد صرح به ابو شامه الامام ابو شامه والنووي والنووي sun fito karara sun bada fatawa akan haka mustahabbi ne qala ibn daqiq al-aid al-imam ibn daqiq al-aid yake cewa wala yakadu yujadu fi kutub al-fuqaha dhalika amma da wahala a samu wannan a cikin tafsirin wasu hadisan ba wai fa malaman fiqh ba san su bane wallahi ala wato wannan lokacin ba su kan bada hankali kai tsaye ba saboda sai su ga abin ba shi da alaka da wurin wata ibada shine da ga to mutumin da ya shigo cikin gida ya ada masallaci ya shigo ba to da an ce annabi yana aswaki sai suke mustahabbi ne sun da fara cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan ta a bakkwaikwayo ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira sauraka kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake ainihin ala ayyati hal sunna ce mustahabbi an ba an samu wani dalili ba a ƙarƙashin wannan waɗannan malamai ke cewa sunna ce mustahabbi in an shiga cikin gida ayi aswaki ina fata an gane shigan irin wannan maganar nace shigan ta ba irin ta ba Nasiruddin al-Albani yayi ta a cikin littafin shi Ahkamul Jana'iz da muke sake karanta shi din nan insha Allah ta'ala babu zo kan mas'alar sai yake wata mas'ala shi ma sai yace amma kaga wannan mas'ala yake eh yace da wahala ka same ta a wani littafin fikihu ita ce in aka gama haka kabari tsaf aka kawo gawa za a saka ta idan mace ce sai a ce daren jiya waye bai sadu da matar shi ba in ba littafin Ibn Hazm ba ma ba inda za ga an tattauna wannan a matsayin fikihu ina fata an gane a cikin tafsirin fikihu amma Imam al-Bukhari da yake shi yana daga cikin malaman hadisi na fikihu ya kawo shi a zo za a saka mace a kabari kowa kai kamawa yake saka ta amma a cikin sunna maka zo za a saka mace a kabari sai a tsaya a ce wane ne jiya bai kwanta da matar shi ba wane in so shi wane in so shi ba wani abin koyo a sunna ce na fata an gane to wannan ma daga cikin murare waɗanda baka gaga abin ya tabbata a sunna amma ba ga malaman fiqh ba su daga kai sun dubi abin ba a cikin littafin shi suratul salat ya kawo wata matsala ita ma kwatan kwaciyar wannan dangane da zamantahiya na farko zamantahiya na farko ana addu'a a ciki ko ba a yi hasali fuqaha umma cewa suke so ake da an zauna ayi marmaza a tashi saboda hadisin ibnu mas'ud wanda tirmidhi ya ruwaito shi cewa idan annabi ya zauna zamantahiyar farko ka ce ya zauna akan garwa shi ne to sai suke hujja da wannan hadisi akan da an zauna zamantahiya ta farko ayi marmaza a miƙe tare da cewa shi hadisin da'ifi ne munkari ne bai inganta ba to ya tabbata akasin haka shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zamantahiyar farko in ya zauna sai yayi tahiya sai yayi salati cikakken salati ibrahimi sannan kuma sai ya dauko daya daga cikin addu'o'i sai yayi kaga da yawancin fuqaha ba sa waye wannan da wannan ne sai malamai suka ce to kaga in ya zama ba za ka koyi fiqh ba sai a zallan mutu tafan fiqh to akwai abubuwa da yawa da za su kubuce maka yasa yana da kyau ka koyi fiqh a cikin littafan fiqh na hadisi sannan sai kuma ka koma ka karanci fiqh a cikin littafan fiqh na fiqh din dan su kuma su horar da kai su koya maka yadda ake tsarawa da sauyar mas'aloli din karanta tafsirul aziz al-hamid ya tattauna wannan mas'ala mai matukar muhimmanci na daga cikin fa'ida ta littafan fiqh shine za su karantar da kai addini ta hanyar tsara yadda abubuwan za su kasance amma ana neman karfin hujja da ingancin hujja sai an koma littafan fiqhin hadisi sune ire-iren waɗannan littafai da muke karantawa Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah da makamantansu Allah madaukakin sarki ya taimaka na haka jama'a kun ji wa minha har wa yau na daga cikin fa'idojin da ake samu a wannan hadisi أن فيه حسن معاشرة معاشرة الأهل لا أنه يزيد في الود ودوام الصحة yace wannan hadisi yana nuna irin yadda zaman takewa ta kamata ta kasance tsakanin mata ko matar aure da mijinta ko tsakanin miji da mata. Ina fata an gane, an fahimta jama'a. Wannan yana kyautata zaman takewa, ma'ana ka shigo cikin gida wata ƙura, wata gajiya, wani yaukin baki, wani abin nan duk sai ka bika ya aswaki ka goge shi. Wannan yana ainihin wato zama wani danko da zai ƙara kyautata zaman takewa. ومن هذا دجتك أن فيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال النظافة في جميع أحواله. wannan hadisi har wayau na daga cikin abin da yake koya mana shine irin yadda annabi yake da cikakkiyar kula da tsafta da kuma lafiyar jiki. wa minha anna fihi bayan ma kana alayhi salaf min tatabbu ahwali nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama wa su'alu anha lil iqtida'i bihi sallallahu alayhi wa alihi wasallama fiha. wannan hadisi dalili ne akan yadda malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suke bincike na kwakwa, bincike na keke da keke akan yaya rayuwar annabi take dan su koyi da shi. kaji abinda wannan tabi'i yake tambaya malaman shi Aisha, idan annabi ya shiga gida da me yake farawa? sai ta fada mai, kana jin kawai zai fada ne, ai za ta fada ne dan ya ji ya ce ta lalle annabi yana kula da sunna, a'a so yake ya kwaikwayi abu. Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf shi ma almajirin Aisha ne, me yake tambayar ta? yace mata yaya annabi yake sallar dare? sai tace to ka ga dai game da kyautata su da tsawaita su, to ba ma sai ka tambaya ba. tace yayi hudu ya sallama, yayi hudu ya sallama, yayi uku ya sallama sallallahu alaihi wa sallam. wannan dai yana nuna maka yadda malaman farko suke binciken yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake rayuwa domin su je su kwaikwaye shi sallallahu alaihi wa alihi sallama. ina son jama'a su san cewa har yanzu wannan irin dabi'u na malaman salaf yana nan har yanzu a cikin duniyar ilimi. shine ya zama a kowane bangare na rayuwa ka tashi sai ka binciki yaya annabi yake. ka tashi zaka yi aure, yaya annabi yake. ka tashi zaka bude shago, yaya annabi yake. ka tashi zaka yi kaza, duk komai zaka bincika sai ka binciki yaya annabi sallallahu alaihi wasallam. kar ka dauki annabi kawai a matsayin abin kwaikwayo ne wajen ibada, amma a wajen harkokin rayuwa wannan baka da. har gida in zaka gina sai ka binciki yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda akwai abubuwan da ba a so kai, akwai abubuwan da ake so kai. zaka tsuguna ban daki bi halatta ka fuskanci alqibla ba, bi halatta ka bata baya ba. ka ga kenan yanzu kana bukatar ka zaunar da architect ɗinka ko magininka da zai zana maka ko zai gina maka, ka ce amma kada wani ban daki ya fuskanci alqibla. kaga ashe akwai na annabi a ciki kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kasuwanci zaka fara, annabi yana da tacewa akai sai ka bincika. a'a zaka aurar da yakka ne? a'a haka siddin tunaninka ya bayu akan cewa idan ka rasu yaya ake takaba, sai ka je ka binciki yaya annabi ya karantar da takaba, sai ka zo ka tara matanka sai ka koya musu sallallahu alaihi wasallam. wannan dai yana daga cikin abin da malaman farko suke, suna bincika yaya annabi yake, ba dan su ji labarin kadai ba, dan su ji su aiki da shi kuma su isarwa da yan baya. yanzu wannan dattijo gashi da waji sai ya fada wa dan shi, dan shi ya fada wa daliban shi, gashi har an ruwaito mana yau bayan shekara 1400 abinda aka tambaya, abinda annabi yake gashi mun ji sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya taimaka. سنة المسألة الخامسة. قد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله ما يتأكد السواك فيه حيث قال وإنما يتأكد السواك في أحوال منها عند الوضوء وإرادة الصلاة ضمن كرنتو لما نشي مسألة لي أبا يدنغني دورا رند أكيك أرفف المسلمي يأينهم واتو يأسواكي نافات أنغاني. الله مدوك كن سلكي يتيمك. فإنما قد أورد الحافظ رحمه الله تعالى حديث السواك في كتابه التلخيص الحبير وتكلم عليها. أحببت إيرادها هنا وإن كان بعضها تقدم تلخيصا لها في محل واحد. ثم لن يبيا تترو حديثا أسواكي أن انتكين شرهي يا كاوس يا رنك أما غنغنو أكن سكو ديك داما يا تتو نادن غني دوسو hadisan da ke nuna muhimmancin yin aswaki da ainihin makamantan haka. Galibi dai mun kawo su mun ainihin wato tattauna akan su. Dama ainihin ya ce ya dauko su ne daga cikin littafin Kitabut Tamyiz wanda aka fi sani da At-Talkhisul Habir. Allah ya kaimaka. Babun zikrul fitra, babun da ke bayani akan ambatan dabi'u na addinin musulunci da sunnoni na addinin musulunci game da rayuwa. Na fata an gane abinda ake nufi da fitra. Jama'a, wasu dabi'u ne waɗanda ake so ka kula da su, waɗanda kula da su na daga cikin kula da addinin musulunci. To me yasa malam Imamun Nasa'i ya kawo su a wannan Kitabu Tahara a matattarar tsarki? Sai dan suna da alaka da tsarki da tsafta. Kaga dai daga cikin su akwai gyaran kumba, daga ciki akwai aske gashin mara. To kaga waɗannan abubuwa sun shafi tsafta kuma sun shafi kula da lafiya. To dan haka ya kawo su a ƙarƙashin Kitabu Tahara. Sai yace al-iktitar kaciya. Ga bayani dangane da kaciya, ban sani ba, ataku nuska ya zo da wannan kalmar al-ikhtitan, haka kada ya kawo ta ko kaciya. Ita kaciya jama'a a yadda sunna ta zo da ita, ane wa maza ita, ane wa mata ita, kuma kowanne ana yi mishi da gargwadon yadda musulunci ya riske shi. Idan musulunci ya riske ka, ka riga ka girma, ba a yi maka kaciya ba, wajibi ne a cikin addini sai an yi maka kaciya. Ya kamata mu san wannan. Idan mace musulunci ya riske ta, ba a riga an yi mata kaciya ba, ita ce a nan take da mahalli na nazar. Idan rashin yi mata kaciyar ya haifar mata da tsayan illoli guda biyu waɗanda zan zo in yi bayani insha Allah ta'ala, to wajibi ne da girmanta a yi mata kaciya. Asalin abin da ya faru kamar yadda na faɗi a ɗazu shine rashin kula da bada muhimmancin karatun ainihin wato addinin musulunci daga littattafan hadisi ya taimaka da dama an yi asarar wasu sunnoni waɗanda ba a ba su muhimmanci ba. Na daga ciki akwai wannan matsala ta kaciya. Matsalar kaciya na daga cikin matsalar da kawai mutane sai suka ɗauke ta suka maida ita al'ada. Ba al'ada ba ce, sunna ce. Na ɗaya, da suka maida ita al'ada, to sai suka dubi waɗanda al'adar su ta hukunta su ne wa mata su yi, waɗanda al'adar su ta hukunta ba su wa mata ba ba su yi ba. To da dama kuma waɗanda al'adar su ta hukunta ane wa mata kaciya, su kuma galibin su sai zama maguzawa ne. Kaciyar su sam bata yi daidai da kaciya wanda za a kira ta fitra ba. Kaciyar su musiba ce. Idan ka shiga wasu jihohi a yanzu haka a Najeriya, akwai su dawa ba da suna yin irin wannan kaciya. Abin mamaki, jaridar This Day ta taɓa ruwaitowa wata soja ta gama service after 25 years of age, bayan shekara 27 ta yi primary, ta yi secondary, ta yi jami'a, ta je ta yi bautar ƙasa. Bayan shekara 27 ta koma gida, sannan aka daɗe ta aka yi mata kaciya. Waɗannan irin kaciyoyin nasu ba su ne irin kaciyoyin da addinin musulunci ya ce ba. Don haka ‘yan uwa, ‘yan boko da ‘yan siyasa waɗanda kawai suke zama ‘yan kiɗan ka na jiyo na Turawa, kawai Bature ya zo ya yi condemning ɗin kaciyar ‘ya mace. Saboda me? Saboda ba ta yi sitin al’adar shi ba, ba ta yi daidai da al’adar shi ba, kai kawai ɗan kiɗan ka na jiyo, kai ma sai ka zo kana condemning. Bature ba abin ai ta kalidanci da shi bane, because ba shi da certainty a cikin abubuwan da yake cewa. It was just of recent, shekara 30 wuce ko 20 da wani abu, Bature yake condemning, yake rusa, yake sukar nonon uwa, yake nuna falalar a rinka baiwa yara madarar Cerelac, Similac, madarar Nido, madarar kaza. Saboda haka ƴaƴa da aka yi ta haihuwar su farko-farkon 70s, ƙarshen 70s zuwa 80s aka yi ta dankara musu madara. Na ga sai ganshi yanzu gashi nan sun buƙeƙe amma fuku-fuku ne, da shi daga karan tura bambancin su kaɗan ne. Me yasa? Saboda duk ɗan Nido ne, dama mishi aka yi ya sha. Daga baya sai Bature ya dawo ya ce ya bincika ya gano kuma nonon uwa ba abin da ya dace kamar shi, to da yake ɗan boko ɗan kidan ka na jiyo ne kawai kuma sai suka dawo suna ta yaban nonon uwa ma'ana kawai in Bature yayi to ai wannan ma ya saba ma scientific abin nan ethics ya saba ma al'ada da dabi'a ta science a science kowaye magana ba za ka kalli girman shi ne ka yadda da magana ba sai ka kalli karfin dalilin shi tare da jami'u musulmi fa muna da ingantattun ayoyi nagartattu da hadisai kwarara waɗanda suka tabbatar da muhimmanci da falala da irin nagartar da nono na uwa yake dauke da shi wal walidatu yurda'ina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a haka Allah yake in har ana son a shayar da ɗa cikakken shayarwa a shayar da shi yayin watanni 24 yana shan nono uwa yaro in ya sha nono wata 24 ya kake jin zai kwari scientifically inda za a je a dauki kashin shi da hormones din shi sai an ga cewa sun fi kwari sun fi nagarta sai fa za ka ga sai a ce ai wane yana da kwari saboda mutanen da ne mutanen da zama ake a shayar da su nono yadda ya kamata ne yanzu ku duk a hada musu da bulkodi da wane ne duka yara an hada musu seralac an hada musu wani complex shi yasa sai da yaro sutu shikenan ba wani nagarta ba abin nan ba fasaha kuma saboda na daga cikin fa'idojin da suka fadi na nonon uwa shine yana gina kwakwalwa kwakwalwa tana karfi ta zama tana iya fahimta tana iya riskar abubuwa ina fata an gane saboda haka yana daga cikin kuskure su karkaciyar ƴaƴa mata da ake yi ita kaciyar nan ta ƴaƴa mata jama'a tare da cewa darasin mu na gaba me ya zai fi bamu damar da zamu zo mu zauna mu tattauna insha Allah amma ina son in tabbatar da cewa na ɗaya dai addinin musulunci ya tabbatar da ita na biyu addinin musulunci da ya tabbatar da ita ya koyar da yadda ake yin ta domin annabi ba kawai ya faɗa musu bane su ci gaba da kaciyar irin yadda suka iya a jahiliya sai da ya kira wata mata wadda ta ne wa yara mata kaciyar in an haife su ya nuna mata yadda ake yin kaciyar so kaciyar ƴaƴa mata ku kiyaye jama'a ba irin kaciyar ɗa namiji ba ce ina faɗin wannan ne jama'a a matsayin ni kaina na iya domin na gaji wanzanci kadiran an kadirin ba na iya wanzanci kakana ma ya iya kuma na je na koyi kaciyar ƴaƴa mata ɗin so ba ina faɗi ne kawai abin da na karanta ne nazariya ba a'a rather I'm a practitioner in the field ma'ana a aikace ni kaina zan iya kaciyar ƴaƴa mata ma'ana yi wa mace kaciya jama'a ba wani abu ne ake sa wuka ake yankewa ko ake rebewa ko ake shaftewa kamar yadda wannan bakar kafira wakiliyar CNN Christiana Amanfo ta tafi East Africa ta je ta yi wani full coverage ta je ta dauko yadda suke kaciya aka zo aka yi sati guda ana nunawa a CNN duniya hankalin ta tashi sannan BBC kuma Hausa suka tafi Niger can wurin wasu maguzawa da ƴan bid'a suka je suka dauko yadda waɗannan suke yin kaciya aka zo aka ce to wannan ita ce kaciyar ƴaƴa mata me yasa ba a ci gaba da yin kaciyar ƴaƴa mata in the 21st century ko wa suka ta surutu muka ce rubbish nonsense duk kuma wai sun haka ne dan su zo su ce gafa abin da addinin musulunci ya kawo to musulmin mu waɗanda suka rudu namiji idan aka haife shi ranar 7 ake mishi kaciya mace ma ranar 7 ake mata kaciya kaciyar ɗa namiji kuwa wannan fata ce ake tattaro ta ana zugo ta gaba sai a bishe a shafke ta sai a koma sai a manna ta a ainihin wato ƙarshen kan azzakarin shikenan sai a samu abubuwan da za a sa na magani ko auduga sai a bar ta sai ta warke haka ma'ana wannan fata da ake kira lofa da Hausa ita ake yankewa ya zama kan azzakarin ya fito gaba daya saboda an bar shi idan ne fitsari fitsari ya zazzaga zai rinka tattaruwa a ciki maniyyi in ya zuba ko menene datti zai rinka ainihin faruwa sakamakon daga cikin illolin da barin ke haifarwa yana haifar da kansa ta azzakari kansa ta azzakari na daga cikin abin da ke taimakawa ta faru shine ainihin samuwar loba a yau a gabashin Afrika da kudancin Afrika, kasashe irin su Tanzania, Uganda, Lesotho, wane ne waɗannan kasashe suna fama da mazaje waɗanda suke fama da kansa a azzakari. Ba wani abu ne ya haifar da ita ba, shine galibin su maguzawa ne ƴan al'ada waɗanda suke da loba ba a yi musu kaciya. Haka kun ji ma'anar kaciyar ɗa namiji, kuma ɗa namiji ɗin nan in yau ya musulunta shekarar shi 50 80 100 ko makamantan haka, matukar ba shi da kaciya, to za a zaunar da shi za a yi mishi kaciya. Saboda Annabi Ibrahim yana wajen shekara 80 da wani abu, Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya je wa kanshi kaciya, ya je zauna yi wa kanshi kaciya da kanshi. Allah da kanshi jinjina mai ya ce wa Ibrahim allazi waffa, Ibrahim kenan mai bin umarnin Allah, duk abin da aka ce mishi sai ya je ya yi. Saboda haka jama'a kun ji, wannan shine bayani dangane da kaciya ta ainihin ƴaƴa maza. A aikace Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi wa jikokin shi a lokacin da as-sayyida Fatimatu Zahra ta haifi Al-Hasan, an yi mishi kaciya bayan kwana 7. Ana nan aka haifi Husaini, shi ma aka yi mishi kaciya bayan kwana 7. Al-Imam Al-Baihaqi shi ya rawaito wannan hadisi da isnadi sahihi ko hasan. A ƙarƙashin wannan jama'a, kaciyar ɗaya maza kun ji bayani akan ta. Malikiya da suka ce makaruhi ne a yi kaciya bayan kwana 7, wannan maganar kuskure ce. Sun faɗa haka ne saboda sun ce saboda Kiristoci ne da Yahudawa suke yin kaciya ranar 7. Sai mu ce kai ce ina za mu yi kwaikwayon Kiristoci da Yahudawa ga fiyayyen halitta shi wa Hassan da Husaini? Saboda haka ba da Kiristoci muke kwaikwayo ba, ba da Yahudawa muke kwaikwayo ba. Na'am, ta yiwu suna yi kwana 7 ɗin, amma mu dai Annabi ne mu gani a hadisi yana yi kwana 7 shine mu kai. Saboda haka yin kaciyar ɗaya maza ana yin ta ne an haifi yaro da kwana 7. Allahumma malamai suka ce sai an haife shi yana da larar rashin lafiya ko kuma raunin jiki. Wani yaron za a haife shi zaka ga bai da lafiya, wani yaron za a haife shi zaka ga yana da raunin jiki gashi kwana 7 ɗin tayi, to sai a bari jikin shi ya ƙarfi ko ya lafiya. Daga nan kuma koyaushe aka iya yin ta, za a iya yin ta bayan kwana 8, bayan kwana 9, bayan kwana ba wai kuma sai a ce sai wani makon ya kewayo. Kama hakika ce, hakika matukar ba a sami yin ta yau 7 ba, to shikenan za a iya yin ta gobe GD gata, ba za a ce sai kuma sati na 2 ya kewayo ba, sai sati na 3 ya kewayo. A'a, tunda ta wuce ranar da ta cancanta a yi, duk sanda ta sauƙaƙa sai a yi ta. Sai kaciyar ƴaƴa mata, ita ko kaciyar ƴaƴa mata ana yin ta ne ita ma ga ƴa macen aka haife ta ranar 7. Yadda ake yin ta shine a saman farjinta akwai wata ainihin wato fata. Wannan fata da take saman farjinta tayi kama da hancin dabino, tayi kama da hancin dabino. Ma'ana in ka cinye dabino, ƙwallon dabino, sai ka ga yana da wani hanci wanda in da baka sa ƙumbarka sai ka daye. To wannan farji na ɗa mace a tsakiyar zankon farji in aka haife ta, yakan zo da irin wannan ƴar fata wadda take wannan fatar, cire ta ake yi. Idan aka batta, ita asali ba fata ce da za ta koma ta lulluɓi ba, za ta ci gaba da girma ne da gwargwadon yadda yarinyar take girma. In aka tafi aka tafi, ita fatar tana bushewa tana kandarewa, tana bushewa tana kandarewa, sai a waye gari ta zama kamar kai. Shine haka sai ya haifar wa da mace ɗayan abubuwa biyu da ne ishara a baya cewa zan bayyana. Abu na farko, sai ya haifar mata da jaraba ta san maza da kuma rashin gamsuwa da jima'i. Saboda me? Saboda wannan fata da ta bushe a saman zangon farjin ta ne tana ainihin susarta, duk sanda take susarta to sai ta zama tana tayar mata da sha'awa. To sai zama ko sau nawa namiji zai sadu da ita ba za ta gamsu ba, saboda a cikin jikin farjin akwai wani abu da ke shafa mata farjin yana sake motsa mata sha'awa. Abu na farko kenan da barin ko rashin yin kaciya ke haifarwa. Abu na biyu ko kuma ya haifar da akasin haka shine idan wannan ƙari yayi ƙari sai ya girma, so da dama sai karkace ta gefen ɗaya daga cikin farjin nata. To abinda zai biyo baya shine sai ya zama ya nemi mata zafi, ya nemi mata ciwo, musamman in an taba. Sakamakon wannan sai ya zama ita kuma ba za ta iya yadda da namiji ba gaba daya. Shine sai ka ji ana cewa ga ta kyau har kyau, amma kuma ba ta yadda da maza. Wata na daga cikin dalilan shine rashin samar mata da wannan kaciya tana karama. Kun ji abu na farko da ake cirewa a wurin kaciya shine wannan fata dake saman zankon. Abu na biyu, dama da hagun cikin farjinta daga ciki daga ƙasa akwai wasu kulalan abubuwa biyu ko uku, wata sama da haka wata kuma ma yakan zama mata ɗaya ne. Wannan yakan zama kamar ƙwallon lemun tsami ɗan ƙarami da yarinya jaririya. Waɗannan kulalai masu kama da ƙwallon lemun tsami in ba a cire mata su ba, to abin da yake faruwa tana girma su ma suna girma, to sai su taso sai su zo sai su ainihin wato ɗanyi girma a cikin farjin nata, su ma sai su rinka mata ɗayan abubuwan da wancan yake na kan zankon. Ko dai rinka sosa mata tana jin zafi, to ba za ta yarda da jima'i ba. Ko kuma rinka sosa mata tana jin daɗi, to za ta jarabtu. Ita ce ka ji wani karatu namu na zage-zagen zaure ke ce mata harija. Ina fata an gane. Ita ce ake cewa harija, sai a ce wai ba ta haƙuri da mata. Wannan wani karatu ne ɗan maza, ba ta haƙuri da maza. Wannan wani karatu ne daban, ba shi ake abin nan. Al-maqsud dai ina son ka gane menene ke haifar da waɗannan abubuwa. To ya ake da waɗannan abubuwa masu kamar lemun tsami? Shine galibin abu yadda ake shine ƙwararren wanzami yakan sa yatsan shi ne a ciki, sai ya ɗan danne su. In ya danne su sai a samu aska ce ta musamman, sai a ɗan tsaga. In aka tsaga shi kenan sai a rinka matso su suna fitowa, sai kaga ƙwararren wanzamin yana sa wannan askar yana katso su haka, yana shafewa a hannu, yana katsowa yana shafewa a hannu. A lokacin ba su riga sun yi ƙwari ba, da wani abu bane. In ya gama sai ya tattara su ya kakkaɓe ya sa a rami kawai. In aka bar su ɗin su ne suke zama, sai su ainihin yi ƙarfi sai su cutar da ita. Wannan shi ne kawai kaciya. Wannan kuma ita ce kaciyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, har ya koya wa wata yarbaniya, yake cewa in ta zo za ta ɗebe wannan fata da ke saman zankon, sai ce ta ɗebe ta sama-sama. Kar ta zartaro ta, don in ta zartaro ta to kamar mai aski ne. Kana jin wanzami yana dakura wuƙa ne irin wuƙar kicin aka? Aska ce goga ta yake, gashin kawai yake shara. In ya daka yadda mai rake yake fa, abu ya zama wani abu. Saboda haka asalin wannan ɗin sai ka samu wanzamai sun koya maka. In aka zo jama'a, akwai ƙwararrun wanzamai wallahi tallahi waɗanda na san su da ƙumba suke yi wa mata kaciyan ma. In suka zo kawai sai da ya sa kawai ya ɗaye wannan abin haka, sai matse cikin farjin nata, sai dallatso sai ga yana sharewa, dallatso sai ga yana sharewa, dallatso sai ɗauko magani ya shafa. Shi ne kaciyar kawai. To mu da yake an haife mu ne a ƙasar musulmi, sai ka ji wani ɗan boko yanzu yana cewa to da me yasa ba a yi? Dai an yi wa tsohonka baka sani ba, ɗan boko. Dai an yi wa tsohonka baka sani ba. Ina fata an gane. Wannan da Turawa suka kawo suka buga kanka ba irin ta ce tamu ba. Da aka ga lokacin nan da Christiana Amanso ta tafi CNN, ta tafi wannan South da East African countries, ta je ta tattaro rahoton. Da aka ga fa mace ce za a sa ta akan gwafa haka, sai a tattale ta tsirara haka akan gwafa sama, sai a tattale ta farjin ta fito a bankare ta ta baya, sai ka ga shi cin wanzani ya taho da wani kwarji mugu ya taho haka. In ya zo ya fafake ta ta yi ihu haka, sai a kawo magani a shafa mata. Sai suka zo suna condemning. Gaskiyar lamari shi musulunci an zalunce shi ne over the time, saboda musulmi suna da karancin representation in the media houses. Musulmi suna da karancin wakilci a gidajen rediyoyi da jaridu har zuwa tashoshin internet. Saboda haka sai ga wani yana ta rubuta abubuwan da suke rubbish ne, in aka taɓa shi sai ce ai shi ma yana da digiri akan addinin musulunci. Amma matsalar ita ce shi fa ba Yahudi ne, ya zo ya karanta abin ne don yana ƙin shi, don ya mishi makirci, shi kenan. Saboda haka jama'a, kun ji yadda kaciya take a cikin addinin musulunci. To kaciya tana daga cikin sunnatul fitra. Zan ƙara bayanai akai bayan mun gama karatun wannan hadisi, in an zo karatu na gaba. Amma yanzu ina so in karanta mana hadisin da shi ce akhbarana al-Harith ibn Miskin ko qira'atun alayhi wa ana asma عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الفطره خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونطف الابط كنجي وانا حديث الامام النسائي اخبرنا الحارث بن مسكين معلمينا ميسونا الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف مولى بني اميه ابو عمرو من المصري بمصري ليه كما شيني ببان القاري اقصر مصر الوكتش معلمين سكتش ثقة فقيه امن تجم معلمين كما قرر اثقه يا رسي هجراء النبي هذا شكرا قريبي لحمسن الوكتش شكرا شسائن دشد الدنيا معلمين امام النسائي كنا الحارث المسكين سي امام النسائي يتش قراءة عليه وانا اسمع انكرن تاني نئنا سوراري ma'ana kamar yadda muka fadi a wuraren baya a cikin mukaddima cewa daga cikin hanyoyin da malaman hadisi suke karantar da hadisi shine malamin hadisi sai ya zauna wani yana jan baki shi malamin yana fassara to shi wanda yake jan baki malam na fassarawa in yaje sai ya ce qara'atu alayhi na karanta malam ya min fassara ko kuma ya ce akhbarana duk ɗaya ne kai kuma da kake zauna kake saurare wa anta lasta min al-ayr wala min an-nasir kai baka jan baki baka fassara saurare kawai kake to in ka je sai kai irin wannan da imam an-nasa'i yace sai ka ce akhbarana amma in ka ce akhbarana din kana da zabi ko kai shuru ta isar ko kuma ka fassara akhbarana din wace iri ce gashi sai yace qira'atun alayhi wa ana asma wani ne ya karanta ni ina saurare da haka na ruwaice hadisi عن ابن وهب بقى عبد الله بن وهب شما بمصريني عن يونس بقى أيه واتو يونس بن يزيد ابن النجاد الأيه نفات عن قال فمن شيك مال يونس يتي ياكر بأن حديثي عن ابن شهاب بقى محمد ابن شهاب الزهري شيك يتي عن سعيد بن المسيب بقى سعيد ابن المسيب آخر المتقدمين عن يمي قوائدي عن أبي هريرة ياكر بأن بقى مال منشي كمس لكنش أبو هريرة anan ya fito ya bayyana sunan Abu Huraira a wurare da dama baya bayyana sunan Abu Huraira saboda ainihin Abu Huraira sulke shi ya auri ƴar Abu Huraira to so da dama in yazo sai ya ce ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malaman hadisi suka ce duk inda kaji Sa'id ibn al-Musayyib ya ce ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka karba kawai an san cewa daga Abu Huraira ne amma anan ya fito ya bayyana an ka karanta ainihin alfiya ta iraki tare da sharhin ta ainihin wato al-fatul muris ta al-allamatu as-sakhawi ar-rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala shi ku ainihin abu huraira ya karbo daga manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi sallama manzon Allah yace al-fitratu khamsun tabi'u na addini guda biyar ne wato abubuwan da an gansu an gada biyar addini to guda biyar ne al-ikhtitanu kaciya kaciya dabi'a ce ta addini kafin addinin musulunci babu kaciya irin kaciyar da addini yazo da ita yawa ba a cewa babu kaciyar akwai domin hadisai sun bada labari irin yadda ainihi hirqal ya rinka bincikar tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an ce zai bayyana ne cikin wasu mutane masu kaciya saboda tsananin bincike sai sa aka kama wani balarabe da Quraishi a cikin jama'a aka cire mishi wando aka ga yana da kaciya saboda tsabar research dan dai a tabbata cewa annabi ya zo a cikin mutane ne masu kaciya to suna yin kaciya sai dai kaciyar su ba ta daidai da yadda addinin musulunci yake ba to dan haka kaciya na daga cikin dabi'u na musulunci wal istihdad da kuma ainihin amfani da aska shine istihdad amfani da aska wajen me wajen gashin ainihin mara aske gashin mara shine istidadi to amfani da aska wajen ainihin aske ta wajen aske wannan gashin sai dai ya kamata ka sani da cewa ba lallai sai ka sa aska ba zaka iya sa duk abin da ba zai cutar da kai ba wajen aske gashin mara ina fata an gane reza ce a shaving powder ne matukar dai an tabbatar da cewa ba shi da wata illa babu wata nakasawa da zai kawo maka sannan wa qassu sharibi da dace gashin baki ba a aske shi sai dai a sa a dadda tsaye shi haka to wannan yana daga cikin ainihin sunnoni na fitra wato yana daga cikin dabi'u na addinin musulunci wa taqlimul ansar da kuma datsi ko gutsure ainihin makai akaifa ina fata an gane abinda ba yake kira yankan kumba haka Hausa ya kamata ta zama ba yankan farce ba yankan farce mugun abu ne dan haka yanki farce jini ne ke zuba kumba ita ce wannan da take zubowa a sama wanda aka yanke ta sai ka ji dadi amma farce shine wanda da an tabo shi sai ka ga jini to yankan ainihin wato abin nan kumba na fata an gane yana daga cikin sunan fitra wa natful ibti da kuma cire gashin hammata saboda a wancan lokaci su suna sa kumba ne suna ciccisgewa shi yasa sai annabi ya ta'abiri da cewa natful ibti wato ciccisge gashin ainihin hammata a yanzu in ya kama ka cilge din zaka iya ba zaci ba dalili idan ba zai yi ba sai ka sa ainihin abin askewa sai ka aske ina fata an gane waɗannan abubuwa guda biyar jama'a malamai suka tabbatar da cewa kamar yadda zo a hadisin su ne sunan fitra sai dai kuma ka kiyaye abin da ya shafi aske gashin hammata da gashin mara da kumba to waɗannan abubuwan su an yi musu haddi kar ka sake kumba ta wuce kwana 40 a jikinka amma an so samu ne duk mako karinka yankan kumba kar ka sake gashin hammata ya wuce kwana 40 ko gashin mara amma an so samu ne duk kwana 7 ake so karinka askewa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda na faɗa mana hadisin yana dauke da mas'aloli masu dindin yawa amma in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu tattauna in Allah ya so a cikin karatu na gaba Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Allah ya taimaka. Na'am, wa alaikum salam. Na'am. Na'am. Wannan eh ina zuwa tukunan abin nan din wannan. Wannan yana cewa wai amfani da broshi amfani da broshi ko yayi daidai da amfani da aswaki hakikanin al'amari gaskiya ba sa yin daidai kowanne yana da inda matsayin shi yake saboda haka ayi amfani da itan aswaki shine daidai wannan yace mutum ne ya rubuta wa matar shi saki amma bai danka mata ba bai bata ba sai ta gani yayin sharar daki tana sharar daki sai ta ga ni wani na sake ki ke wance saki daya yaya kenan ba abin da ya faru ba komai in ta zo ta ce ashe ka sake ni yace a ina ba takarda sai cewa wai baki a na ke ganta sai dai kuma ka kiyaye barana da wace iri ce gashi sai ce qira'atun alaihi wa ana asma wani ne ya karanta ni ina saurare da haka na ruwaici hadisi an ibn wahab daga abdullah dan wahab shi ma ba misri ne an yunus daga ainihin wato yunus dan yazid ibn najjar al-ayyi na fata an gane sannan shi ko malam yunus yace ya karbo wannan hadisi an ibn shihab daga muhammad ibn shihab az-zuhri shi ko yace an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimin in jami' qawaid an abi huraira ya karko daga malamin shi kuma surikin shi abu huraira anan ya fito ya bayyana sunan abu huraira a wurare da dama baya bayyana sunan Abu Huraira saboda ainihin Abu Huraira sulke shi ya auri yar Abu Huraira to so da dama in yazo sai ya ce ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malaman hadisi suka ce duk inda kaji Sa'id ibn al-Musayyib ya ce ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka karba kawai an san cewa daga Abu Huraira ne amma anan ya fito ya bayyana an ka karanta ainihin alfiya ta iraki tare da sharhin ta ainihin wato al-fatuh al-mughis ta al-allamah as-sakhawi ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala shi ku ainihin abu huraira ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yace al-fitratu khamsun tabi'u na addini guda biyar ne wato abubuwan da an gansu an gada biyar addini to guda biyar ne al-ikhtitamu kaciya kaciya dabi'a ce ta addini kafin addinin musulunci babu kaciya irin kaciyar da addini yazo da ita yawa ba a cewa babu kaciyar akwai domin hadisai sun bada labari irin yadda ainihin Hirqal ya rinka bincikar tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an ce zai bayyana ne cikin wasu mutane masu kaciya saboda tsananin bincike sai sa aka kama wani balarabe da Quraishi a cikin jama'a aka cire mishi wando aka ga yana da kaciya saboda tsaban research dan dai a tabbatar cewa Annabi ya zo a cikin mutane ne masu kaciya to suna yin kaciya sai dai kaciyar su ba ta daidai da yadda addinin musulunci yake ba to dan haka kaciya na daga cikin dabi'u na musulunci wal istihdad da kuma ainihin amfani da aska shine istihdad amfani da aska wajen me wajen gashin ainihin mara aske gashin mara shine istidadi to amfani da aska wajen ainihin aske ta wajen aske wannan gashin sai da ya kamata ka sani da cewa ba lallai sai ka sa aska ba zaka iya sa duk abin da ba zai cutar da kai ba wajen aske gashin mara ina fata an gane reza ce shaving powder ne matukar dai an tabbatar da cewa ba shi da wata illa babu wata nakasawa da zai kawo maka sannan waqassu sharibi da datse gashin baki ba a aske shi sai dai a sa a daddatse shi haka to wannan yana daga cikin ainihin sunnoni na fitra wato yana daga cikin dabi'u na addinin musulunci wa taqlimul ansar da kuma datse ko gutsure ainihin makai akai fa ina fata an gane abinda ba yake kira yankan kumba haka Hausa ya kamata ta zama ba yankan farce ba yankan farce mugun abu ne dan haka yanki farce jini ne ke zuba kumba ita ce wannan da take zobowa a sama wanda an aka yanke ta sai ka ji dadi amma farce shine wanda da an tabo shi sai ka ga jini to yankan ainihin wato abin nan kumba ina fata an gane yana daga cikin sunan fitra wa natful ibti da kuma cire gashin hammata saboda a wancan lokaci su suna sa kumba ne suna ciccisgewa shi yasa sai Annabi ya ta'adiri da cewa natful ibti wato ciccisge gashin ainihin hammata a yanzu in ya kama ka cizge din zaka iya ba zati ba da laifi idan ba zai yi ba sai ka sa ainihin abin askewa sai ka aske ina fata an gane waɗannan abubuwa guda biyar jama'a malamai suka tabbatar da cewa kamar yadda yazo a hadisin su ne sunan fitra sai dai kuma ka kiyaye abin da ya shafi aske gashin hammata da gashin mara da kumba to waɗannan abubuwan su an yi musu haddi kar ka sake kumba ta wuce kwana 40 a jikinka amma an so samu ne duk mako ka rinka yankan kumba kar ka sake gashin hammata ya wuce kwana 40 ko gashin mara amma an so samu ne duk kwana 7 ake so ka rinka askewa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda na faɗa mana hadisin yana dauke da masaloli masu dimbin yawa amma in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu tattauna in Allah ya so a cikin karatu na gaba Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam na'am na'am wannan eh ina zuwa tukunan abin nan din wannan wannan yana cewa wai amfani da broshi amfani da broshi ko yayi daidai da amfani da aswaki hakikanin al'amari gaskiya ba sa yin daidai kowanne yana da inda matsayin shi yake saboda haka ayi amfani da icen aswaki shine daidai wannan yace mutum ne ya rubuta wa matar shi saki amma bai danka mata ba bai bata ba sai ta gani yayin sharar daki tana sharar daki sai ta ga ni wani na sake ki ke wance saki daya yaya kenan ba abin da ya faru ba komai an ta zo ta ce ashe ka sake ni yace a ina ga takarda sai ce wai baki ai na ce ganta